Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Binta Suleiman ya race tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 26 ga watan Disamban 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Mahmud, ba mu kanin labarai.
To Binta, a yau Litinin makaddashin ofishin Majalisar Dinkin Duniya a Afghanistan ya yi kira ga Taliban da ta sauya matsayinta ta haramtawa mata yin aiki a kungiyoyi masu zaman kansu. Koriya ta Arewa ta tura wasu kananan jirage mara matuka da dama zuwa sararin samaniyar Koriya ta Kudu. Sararin sanyin hunturu da ya ratsa sassan Amurka har ya haifar da cikas ga miliyoyin 'yan kasar yayin bukukuwan Kirsimeti na raguwa sannan a hankali a cewar hukumar da ke kula da yanayi a kasar.
Kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a wani mataki na ƙara tabbatar da tsaro da zaman lafiya a tsakanin al'umma a jihar Adamawan Najeriya, hukumomi sun ɗauki wasu matakai. Za kuma ku ji cewa a yayin da wasu jihohi a Najeriya ke taɗaddama da makwabta akan iyakokinsu, masana na ganin rashin kawo ƙarshen irin wannan matsala na iya zama babbar damuwa nan gaba fiye da wadda ake gani yanzu na tashi-tashin hankula.
Duk waɗansu auraren matakai mun ɗauka biki na sallin ƙarshen shekara ba tare da an fuskanci matsaloli ɗan kidnapper na sace-sace.
A matakin iyakokinmu
a kuma da ke tsakanin wato Kamaru da Najeriya ko kuma wanda ke tsakanin Kamaru da wato Afirka ta tsaki.
Sannan kuma muna tafa da shirin ilmi garkuwar dan Adam wanda Babangida Jibril ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu ga Mahmud da labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. A yau Litinin mukaddashin ofishin Majalisar Dinkin Duniya a Afghanistan ya yi kira ga Taliban da ta sauya matsayin da ta cimma kana haramtawa mata yin aiki a kungiyoyi masu zaman kansu. A ranar Litinin ɗin, Ramis Al-Kabarov ya gana da ministan tattalin arzikin Afghanistan Muhammad Hanif a Kabul, babban birnin ƙasar, inda ya kira ga hukumomin na Taliban da su sauya wannan doka. Akalla ƙungiyoyi masu zaman kansu huɗu ne zuwa yanzu suka janye ayyukansu a ƙasar ta Afghanistan a wani mataki na fara bin sabuwar dokar. Cikinsu har da ƙungiyar nan mai rajin kare yara ta Save the Children da wasu ƙungiyoyin ba da agaji na ƙasa da ƙasa. Shugabannin waɗannan ƙungiyoyi sun yi gargaɗin cewa wannan haramci da gwamnatin ta Taliban ta saka zai shafi ayyukan agaji da miliyoyin 'yan ƙasar ke samu da kuma dubban ayyuka, yayin da ƙasar ke fuskantar matsalar komada tattalin arziki. Koriya ta Arewa ta tura wasu ƙananan jiragen mara matuƙa da dama zuwa sararin samaniyar Koriya ta Kudu a cewar hukumomin Seoul. Hakan ya sa Koriya ta Kudu ta yi maza ta tura wasu jiragen yaƙi don mai da martani ga makwabciyar tata. Sai dai bata yi nasarar kakkaɓo ko ɗaya daga cikin jiragen mara matuƙa ba, kamar yadda hukumomin sojin ƙasar suka sanar. Jami'ai sun yi nuni da cewa ɗaya daga cikin jiragen ya koma Koriya ta Arewar, amma kuma ba a san makomar wasu guda huɗu ba. Babu wasu bayanai cikakku da suka nuna ko jirage mara matuƙa na Koriya ta Arewar na ɗauke da makamai, ko da yake Koriya ta Kudun ta ce jiragen ƙanana ne. Tsananin sanyin hunturu da ya ratsa a sassan Amurka har ya haifar da cikas ga miliyoyin 'yan ƙasar yayin bukukuwan Kirsimeti na raguwa sannan a hankali a cewar hukumar da ke kula da yanayi ta ƙasar. Tsananin sanyin da guguwa da suka auku a ƙarshen makon da ya gabata sun sa hanyoyin wutar lantarki sun katse, tare da haifar da cikas ga tafiye-tafiye. Sannan aƙalla mutum 32 sun rasa rayukansu a gabashin Amurka. A yankin Buffalo da ke yammacin jihar New York an ga dusar ƙanƙara wacce ta yi ta zuba. Hakan ya sa a ranar Lahadi gwamnan jihar na New York, wato Kathy Hochul, ta aike da gargaɗin cewa kowa ya zauna a gida yayin da ake ƙoƙarin kai ɗaukin gaggawa a wasu yankuna. Wannan yanayi na jaura da ya ratsa aƙalla jihohi 48 a ƙasar ya sa matafiya da dama sun maƙale yayin da aka soke tashin dubban jiragen sama.
To nan ba da jimawa ba, Mahmud zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a Najeriya, domin kiyaye zaman lafiya da haɗin kan al'umma a lokacin bukukuwan ƙarshen shekara, gwamnan jihar Adamawa Ahmadu Umaru Fintiri ya ƙara ɗaukan wasu matakan tabbatar da tsaro. Haka akan iyakokin Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, Najeriya da Kamaru, an ƙarfafa dakarun tsaro da nufin dakatar da sintirin 'yan bindiga da masu safarin makamai. Daga Kamaru, wakilin murya Amurka Muhammad Rabiu na ɗauke da ƙarin bayani.
a wannan jajiberin ƙarshen shekara da ake fama da matsalar fashi da makami a yankin Adamawa tare da goyon bayan 'yan satan mutane haɗe da tambayan fansa duk da cewa an samu ragowar tsaro gwamna ya ɗauki matakan tsaro.
Toutes les mesures sont prises.
Duk waɗansu tsauraran matakai mun ɗauka buki na sallan ƙarshen shekara ba tare da an fuskanci matsaloli kan kidnapper na sace-sace.
A matakin iyakokinmu an ɗauki tsararren matakai
da kuma da ke tsakanin wato Kamaru da Najeriya ko kuma wanda ke tsakanin Kamaru da wato Afirka ta tsakanin iya bakin kokarinmu mun titsiye jami'an tsaro masu yawan gaske domin ainihin dama kun san bakin bodan wuri ne wanda yake 'yan bindiga na kaiwa na kawowa ba tare da sun kalubalanci matsala ba saboda tsayin da bakin bodan yake da shi ke zamanto suna wato cin karensu ba babba ka to amma wannan karo mun dauki tsauraran mataka domin taka musu biriki sanin kowa ne cewa a daidai wannan lokaci na rani
maintenant nous répondons par notre organisation stratégique
a daidai irin wannan lokaci garuruwan Kamaru na fuskantar tashin hankali saboda muggan kwayoyi iri-iri da matasa ke amfani da shi wanda kuma ke sauƙaƙa fashi ko sata.
Je reste persuadé pour ma part que les
ganin cewa an samu tabbatacciyar kwanciyar zaman lafiya samun kwanciyar hankali mai dorewa za mu iya bakin kokarinmu domin ganin cewa mun dakile hare-hare ko kuma cin zarafi
la finalité de la haute mission combien voulu nous confier nos deux chefs d'état
mai iyaka da Najeriya da kuma jamhuriyar Afirka ta tsakiya yankin Adamawan Kamaru ya tattara hannu ya mika ma 'yan sanda domin tabbacin gudanar da bukukuwan cikin kwanciyar hankali da lumana. Muhammadu Rabiu Damba, muryar Amurka daga nan gwamnatin cibiyar Adamawan Kamaru.
To madalla an gaishe ka Muhammadu Rabiu, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud da ƙarshen labaran duniya.
To mai yiwa nutsewar da wani kwale-kwalen 'yan gudun hijirar Rohingya ya yi ɗauke da mutum 180 ya zamanto haɗari mafi muni da ya auku a teku a 'yan shekarun bayan nan. Lamarin ya auku ne yayin da 'yan gudun hijirar na Rohingya waɗanda musulmai ne ke tserewa matsanancin halin da suke ciki a sansanonin 'yan gudun hijira a Bangladesh. Akalla 'yan kabilar ta Rohingya miliyan 1 ne daga ƙasar Myanmar suke zaune a sansanin 'yan gudun hijira a Bangladesh cikin su hadda waɗanda suka tserewa hararen da sojin Myanmar suka kaddamar tun a shekarar 2017. Adadin 'yan Rohingya da ke ficewa wato da ke ficewa daga Bangladesh a wannan shekara ya ninku har sau 5 daga abin da aka gani a bara kamar da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka sanar. Wata babbar tawaga daga kasar Ethiopia na hanyar zuwa babban birnin yankin Tigray da 'yan tawaye ke rike da shi domin tattaunawa kan yadda za a kawo ƙarshen rikicin da ake yi. Hukumomin Addis Ababa da dakarun Tigray sun amince su kafa wani kwamiti don ganin an ɗabbaka matsayar zaman lafiya da aka cimma a watan Nuwamba don a kawo ƙarshen yakin basasan da ake ta yi. Daga cikin sharuɗan matsayar da aka cimma an amince cewa aka kafa wannan kwamiti saboda duka ɓangarorin biyu su samu tabbacin matsayar da aka cimma a baya. Dabban mutane ne suka mutu cikin shekaru biyun da aka kwashe ana wannan yakin basasa.
Sai da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To har yanzu muna Najeriya yayin da wasu jihohi ke takaddama da makwabta akan iyakokinsu. Masana na ganin rashin kawo ƙarshen irin wannan matsala na iya zama babbar damuwa nan gaba fiye da wadda ake gani yanzu na tashe-tashen hankula. Wannan na zuwa ne a lokacin da mahukunta ke ta ƙoƙarin sasanta takaddama kan iyakoki tsakanin jihohin ƙasar. Ga Muhammad Nasir, wakilin muryar Amurka da ke Sokoto da rahoton.
Takaddama kan iyakoki tsakanin jihohin Najeriya takan kunno kai ne tsakanin jihohin da aka fitar da wasu daga cikin wasu. Kuma yanzu haka akwai jihohi da dama da ke cikin wannan matsalar a dukkanin sassan kasar. Irin wannan matsalar so da yawa takan jima ba a sasanta ba, kuma takan iya sanadin fadan jayayya har a rasa rayuka, kamar yadda bayani ya nuna an samu a Najeriya a shekarun baya. Yanzu haka a arewa maso yammacin Najeriya jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara na fama da wannan takaddama, kuma an jima ana yunkurin sasantawa inda aka gudanar da taruka daban-daban tsakanin jihohin da kuma hukumar shata iyakoki ta ƙasa. mataimakin gwamnatin jihar Sokoto Munir Muhammad Dan Iya da ke shugabancin kwamitin kula da iyakoki a jihar ta Sokoto. Ya ce jihar ba ta da matsala da makwabta, amma dai akwai bukatar warware wannan takaddamar.
Musamman matsalar da ke faruwa tsakanin wannan gandu na sanyin na da gwandu, haka kuma da wannan da ya taso tsakanin gindi da kuma alelu, da wanda ke tsakanin silami da augi da kuma kebe da mai yamma.
Shi kuwa kwamishinan filaye da gidaje na jihar Kebbi da ke wakiltar mataimakin gwamnan jihar ya ce a baya ma a wani taro da suka yi an yi matsayar cewa fitar da iyakokin ba zai kawo matsala ba ga mazauna iyakokin.
Amma kai matsayin cewa duk inda mutum yake ba za a tada shi ba, abinda kawai ake so a san ina ne iyakan wuri kaza, ina ne iyakan jiha kaza. Amma babu wanda za a tayar a ce a'a kana Roma ka tashi tunda yanzu ka hado cikin Sokoto ko kana cikin Kebbi, a'a.
Bayan fitar da jihar Kebbi a shekara ta 1991 daga jihar Sokoto, a shekara ta 1996 ma an sake fitar da jihar Zamfara. Kuma nan ma akwai takaddama kan iyakokin. Mataimakin gwamnan jihar Zamfara Hassan Muhammad Nasiha shi ke shugabancin kwamitin na jihar Zamfara.
Akan samu ɗan matsala isa da shinkafi, zurmi da maradun, raba maradun da bakura, tureta bakura bukurin da anka, tambuwan da gumi, kebe da gumi.
Wannan sassan taro da an yi ta ne gaban wakilar hukumar kula da sha ta iyakoki ta ƙasa, barista Amina A. Inyako. Ta ce domin a ga an sassanta wannan matsalar ne yasa aka tara dukkanin masu ruwa da tsaki da suka hada da sarakuna da shugabannin al'umma domin sauraron bahasi daga kowane bangare kafin a fitar da matsaya da kowa zai aminta da ita. Irin wannan takaddama dai masana sun ce akwai buƙatar mahukunta su kawo ƙarshenta, kowa ya huta. Kamar yadda masani akan halayya da zamantakewar ɗan Adam Professor Tukur Muhammad Baba ke cewa,
in ka duba nan gaba da mun ki da mun so za a dawo da biyan haraji, inda ya kaga yadda kasan nan ke tafiya da tattalin arziki da kuma kuɗin shiga na gwamnati, kai kasan za a dawo da biyan haraji. In har an dawo da shi ba an shawo kan wannan takaddama ba, zai sake tasowa. Wane ne ya kamata ya biya haraji, wane ne ya kamata ya tara, kuma wani gwamnati ko karamar hukuma ya kamata za a bawa? Ba mu kadai muke da wannan mutakaddawan ba, akwai su a Ethiopia da kasashe dai da yawa a Afirka. Yana kawo yakin basasa, yana kawo abubuwa da yawa. Abu ne da ya kamata a samu mafita gare ta don kowa hankalinsa ya kwanta.
Irin wannan takaddama da kan haddasa husuma da aka gani a baya-bayan a Najeriya ita ce wadda ta bullo tsakanin jihohin Bauchi da Gombe bayan gano albarkatun mai a iyakokin jihohin biyu, kuma ba a san abin da kan iya biyo baya ba a wasu jihohi a nan gaba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To madalla a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. To bari mu leƙa jamhuriyar Niger, inda hukumar alhazan kasar ta sanar cewa hukumomin Saudiya sun ware kujeru sama da 15,000 domin 'yan kasar da ke da niyyar sauke farali a shekarar 2023, sannan an janye wasu daga cikin matakan da aka kafa a baya sanadiyar annobar COVID-19. Daga Yamai ga wakilin muryar Amurka Salim Muminu Barma da cikakken rahoton.
A taron manema labaran da ta kira a ƙarshen mako, hukumar alhazai ta ƙasa wato COHO ta sanar da kason kujerun da ƙasar Saudiya ta keɓewa maniyyatan hajjin baɗi daga Nijar, waɗanda suka kusa linka adadin da aka baiwa ƙasar a shekarar 2022. Jibrima Ali Bukar shi ne jami'in hulɗa da 'yan jarida a hukumar alhazai ta COHO.
Kamar yadda aka ji labaru, hukumar ƙasar Saudiya musamman ma masu shirye-shiryen haji sun ba ma kasashen duniya duka kujeru, an raba musu kujerun mahajjata na haji mai zuwa na 2023. A bisa wannan ne Niger an ba ta kujeru 15,891. Wannan adadin zai sa kwarai a gyara ayyuka na haji mai zuwa.
Wani abin da ke zama babban albishir albarkacin hajin ta 2023, kasar Saudiya ta janye tsauraran matakan da ta shimfiɗa, waɗanda kuma suka hana wa ɗumbin mutane samun damar safke farali a dalilin annobar koronar da aka yi fama da ita a shekaru biyu na baya.
Kun san bara an kayyada mutumin da ya wuce shekara 65 ba zai je haji ba, to bana an hudda komin yawan adadin shekarunka in kana iya kana iya kai aikin haji. Kuma an janye wannan takarda na gwaji da ake na corona, an janye shi babu shi. Abinda dai bisa kan dokoki na kiwon lahiya, ci kowa ya shaushawa na COVID-19 wannan kahin ya je haji.
Shugabannin kamfanonin haji da umara sun bayyana farin ciki da jin wannan labari da suke dauka a matsayin wani babban albishir ga al'ummar musulmi, inji Sheikh Abbas Ibrahim, PDG na kamfanin Sauki Voyage.
Hakika wannan labari da muka ji labari ne na bushara, kuma dukkan musulmi wanda yake gurin shi ga yaje ya sauke farali, kuma daya daga cikin shika-shika addinin musulunci domin ya samu ingancin musulunci shi, sai mu ce alhamdulillah. Sannan kuma abun da ya zama ma duniya gabaki daya kangi na tauye jin dadin rayuwa shine wannan cuta wadda ta yadu a duniya gabaki daya ta corona. Muna yi ma Allah godiya kusan cewa an kawo ƙarshen wannan cuta, da kuma Allah ya ji kukan tsofi sama da shekara. Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara cewa an fidda wannan shekaru.
Maniyata ƙasa da 8,000 ne suka samu izinin zuwa ƙasar Saudiya daga Niger domin sauke farali a yayin hajjin 2022 sakamakon abin da aka kira matakan murƙushe annobar COVID-19. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Haka da Sule Mummuni Barma da ya haɗa mana wannan rahoton. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10:16, karfe 4 kenan na yamma da minti 16 a Nigeria, Niger kamar da Chadi, wato karfe 3:16 kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samu mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com, muryaramurka.com ko kuma sashenhausa.com domin samun labarai da dubdubin su. Yanzu kuma sai shirinmu na ilimi garkuwar dan Adam.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Shan hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa. Himma da kwazo kokayen mushininku, jama'a kiranmu nake bisa dajewa.
Ba sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. Shirin da kuma shine na karshe a wannan shekara ta 2022 mai karewa. A makon da ya gabata dai mun fara kawo muku bita ne dangane da shirye-shiryen da muka gabatar a wannan shekara ta 2022 mai karewa. A shirin namu, wakilinmu Hamza Adam ya tattauna da wani malami akan matsalolin da ake fuskanta na samar da ilimi kyauta a kasar Ghana da kuma abinci ga dalibai. Malamin kuwa shine Malam Bashir Abdulhamid.
Basu kudin abinci a doki a ba rai fast na yayi abinci a ba. So on 2020-2021 academic year na sai kudin da ya yi kawata da a bayar yi abinci a ba yaran kudin nan, wannan kudin bai zo ba. So the end of last year nan, around December last year, sai aka ba da rabi. So rabin da ya sauran nan ba a bayar ba. So samun abinci a ba yaran nan ya zama wuya. Colleges nan duka abincin da za a yi kamata da doki a ba yaran nan yana da wuya, yaran kuma sun yi su sai aka
na dai tuntubi mai magana da yawun kungiyar haɗin gwiwar ɗalibai masu shan horaswa a kwalejojin faɗin ƙasar Usmanu Salisu Bamba, a inda na yi masa tambaya ko shin ya suka ji da wannan sanarwar.
Yau haka muke magana, teacher trainees na bin government in Ghana ba shi kimanin wata 8, yallawa 300 suna bin gwamnati ba shi wata 7, yallawa 100 suna bin gwamnati ba shi wata 1. Yasa abin da ya kawo cece ku cece kan cewa kama an ce su feed kansu shine is due to the failure of government na ya biya allowance yasa kace a feed, because su feed mu for almost 8 months government bai biya su ba, suna karbo kayan nan akan rance su ciyar da mu.
To daga Ghana sai kuma birnin Shehu, wato jihar Sokoto, inda wakilinmu Muhammad Nasir ya yi kuma na hirar da yi da wata ɗaliba 'yan shekaru 14 da ta zaɓi komawa makaranta a maimakon aure da wuri da aka saba a wannan yanki.
Sunana Asma Audauda Tafatu, ina karatu Islamiyya.
Mun samu labari dai kamar ke nuna kina da ra'ayi da boko kuma cin karatun Islamiyya. Me ya baki kwarin gwiwa son karatun boko?
Abin da ya bani kwarin gwiwa saboda yadda aka fara koya mana abin karatu da rubutu, Allah ya sa tun bai primary ba, Allah ya sa yanzu ina matakin secondary aji 4. GDSS ta Fatu.
To ya kin samu karatun boko da yake da girman kike shige shi baki haro shi tun kasa ba ya kin samu karatun boko kin same shi da waya koko yake gane shi
gaskiya da ina dauka tai da waya amma yanzu sai na gane shi sauki saboda yadda an ka koya mana aranga rubuta da karantawa kuma Allah ya sa
kamar yadda bayanin da muka samu cewa kamar an so a yi miki aure amma kike hison karatun haka ne
haka ne
to saboda me kike zabi karatu bisa ga aure
saboda na gano cewa yana da muhimmanci sosai da ban san muhimmanci ne ba amma yanzu sanadiyar shiga ta makaranta na gane muhimmancin karatu
to baki huskanci matsala ba da kila abokaninki ko gidanku ko dan da kike tare da su kan wanga matakin da kike dauka kisan abokai suna cewa don Allah samuna wai ta samu miji amma ta ce ita boko za ta yi baki samu irin tsangwama tsakanin abokanki ba
ban samu ba
to a gida fa
ko a gida ma
to yanzu wace shawara zaki bai ga dalibai ire-irenki da waɗannan ma basu kike ba
yana ba shawara da su dage su nemi ilimi su karatu saboda muhimmancin da kai gare shi
ke wani irin muhimmanci kin gani ga karatu
yana da muhimmanci sai saboda wanda duk yayi ya karatu bai dai da wanda bai karatu ko ran abin ga kowane irin al'amari
yanzu da yake kina karatun boko me aku gurinki anan gaba
ina so in zama likita
kina da basira kan gehen kimiya ke sai abin da ake kimiya an hware muku science irin biology chemistry physics da sauransu kin hware muku su biology me yake koyarwa
yana koyarwa kan harkar rayuwa
chemistry ba
chemistry akan harkar magunguna fiza harka aune-aune
zamu kammala shirin na wannan shekara ne da rahoton da Mansur Sani yayi kuma na game da kungiyar COGES dake tallafa wajen samar da ilimi kyauta a jihar Maradin Jamhuriyar Nijar kamar dai da zaku ji a wancan rahoto da ya aika mana
game da wannan kudade na COGES ga korafin wasu iyayen dalibai
ni ne Alhaji Hassan yan gobara kudaden COGES muna zuba su amma dai ba dan ranmu ya so ba saboda Allah akwai wanda muke ake bari Chicago da can da ina ganin akwai wanda ke rila 100 yanzu karshe manyan nan yanzu har sun kai Chicago 5 wani yana da yaro 3 4 5 kuma in ba a bari sai a ci ba a gwada mutum wurin da ma zai yi karatu tunda ni gani ne ho yanzu kusan gwamnati abin da ya rage take ba talaka kenan malaman makaranta suke biya musu likita sai kana da kuɗi duk wasu aikawa wanda ka sani sai kana da kuɗi lakon ita kadai ce ne yanzu tsagwaranta wadda gwamnati ta bar mu ka take biya mishi malami kuma a yanzu sanu wannan kudin shin wata rana in ba a taka masa burki sai an rika cewa mu bari shika 20 kudin kujir ko shika 30
sunana Suhaibu Sani shikan liman na cikin gida to gaskiya wannan kudi na COGES ni dai ina ɗaya daga cikin uwayen daya ko masu bada kudin COGES wannan kudi na COGES gaskiya mu dai ba mu jin dadin ma bada su wai kudin nan da ake bada ma ni tambaya ma nake ma menene ake yi da su wanga gwamnati mai adalci ta yi komi da komi hanyoyin da za a dauke mu ya wannan nauyin abu wallahi saboda kudin kojes din nan wani yaron nashi ba ma ya zo a ikon din ko ni nan nan goma zan kilga ma yaron da kai uku wanda kudin kojes ne marayu ma ne a takaici yaron suna watan galiriya basu kan kudin kojes
to masararo duka kuma anan zamu ja labulan shirin na wannan shekara na 2022 miladiya mai karewa a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da suka taimaka wajen gabatar da wannan shiri a wadda shekara da kuma jami'ar da ta bada umarnin wannan shiri Julie Leonard Gresham naku Babangirji Prune ke fatan a yi bikin sabon shekara lafiya da fatan Allah ya nuna mana sabon shekara cikin koshin lafiya da wadata
san hakika ba da tangarda ba kan jima
to a gaida Babangirji Prune yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email
zamu fara da sakon malama Zainab malaman makaranta a Bauchi da Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar ta Bauchi wadanda suka ce assalamu alaikum biyoyi Hausa a madadin al'umar unguwar Karofin Madaki muna kira ga gwamnatin jihar Bauchi karkashin jagorancin sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi da ta taimaka wajen samar wa al'umar unguwar ruwan famfo ganin yadda aka dauki dogon lokaci ba tare da sun samu ruwan famfo ba kuma gaskiya mazauna unguwar suna shan matukar wahala wajen samun ruwan sha da fatan wannan kira namu zai kai ga inda ya kamata sako na gaba ya fito ne daga Rilwanu Ibrahim London Uba daga jihar Adamawa Najeriya wanda ya ce assalamu alaikum murya Amurka kalaman da shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi na cewa zai koma daura idan ya kammala mulkin sa yana iya zama a ko'ina a faɗin Najeriya a matsayinsa na ɗan ƙasa mai cikakken inci. Fatanmu dai Allah ya ba mu shugaba na gari a zaɓe mai zuwa. Sako na gaba kuma ya fito ne daga Nazifi Ibrahim Raggan Malam Shagari da Balaruwan Kanwa da Faruku Mahe Karoga Sokoto. Wadanda suka ce a zahiri take cewa tsadar kudaden makaranta ka iya yin babbar illa ga bangaren ilimi a Najeriya. Ya kamata gwamnati ki yi kokari wajen duba wannan lamari ta hanyar rage kudaden makarantu, domin dai shi ilimi shine ginshikin ci gaba a ko'ina a wani bangare a rayuwa. Sako na ƙarshe ya fito ne daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe, Najeriya, wanda ya ce salamu alaikum BOA Hausa. Hakika shekara ta 2022 sai ƙara mana bayabai take yi, amma mu talakawan Najeriya ba za mu taɓa mantawa da wannan shekara ba sakamakon abubuwa marasa daɗi da muka fuskanta, kama tun daga kan tsadar kayayyakin amfanin yau da kullum, ga wahalar samun man fetur, ga matsalar ambaliyar ruwan sama. Kawai yanzu fatanmu wannan sabon shekara ta 2023 mai shirin kamawa, Allah ya ba mu duk alheran da ke cikinta. Shirinta kuma Allah ya kare mu baki ɗaya, amin.
An gaishe ka Mahmud Lalo, yanzu kuma sai labarai a takaice.
A yau Litinin Muƙaddashin Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Afghanistan ya yi kira ga Taliban da ta sauya matsayin da ta cimma na haramtawa mata yin aiki a ƙungiyoyi masu zaman kansu. A ranar Litinin ɗin, Ramis Albarakov ya gana da ministan tattalin arzikin Afghanistan Muhammad Hanif a Kabul, babban birnin ƙasar, inda ya kira ga hukumomin na Taliban da su sauya wannan doka. Akalla ƙungiyoyi masu zaman kansu hudu ne ya zuwa yanzu suka janye ayyukansu a ƙasar ta Afghanistan a wani mataki na fara bin sabuwar dokar, cikinsu kuma hadda ƙungiyar nan mai rajin kare yara ta Save the Children da wasu ƙungiyoyin ba da agaji na ƙasa da ƙasa. Koriya ta Arewa ta tura wasu ƙananan jirage mara matuƙa da dama zuwa sararin samaniyar Koriya ta Kudu, a cewar hukumomin Seoul. Hakan ya sa Koriya ta Kudun ta yi maza ta tura wasu jiragen yaƙi don mai da martani ga makwabciyar tata. Sai dai bata yi nasarar kakkaɓo ko ɗaya daga cikin jiragen mara matuƙa ba, kamar yadda hukumomin sojin ƙasar suka sanar. Jami'ai sun yi nuni da cewa ɗaya daga cikin jiragen ya koma Koriya ta Arewar, amma kuma ba a san makomar wasu huɗu daga ciki ba. Babu wasu cikakkun bayanai game da jiragen mara matuƙa na Koriya ta Arewar ta tura wato ƙasar ta Koriya ta Kudu. Tsananin sanyin hunturu da ya ratsa sassan Amurka har ya haifar da cikas ga miliyoyin 'yan ƙasar yayin bukukuwan Kirsimeti na raguwa sannan a hankali, a cewar hukumomin da ke kula da yanayi a Amurka. Tsananin sanyi da guguwa da suka auku a ƙarshen makon da ya gabata sun sa hanyoyin wutar lantarki sun katse, tare da haifar da cikas ga tafiye-tafiye, sannan akalla mutum 32 sun rasa rayukansu a gabashin Amurka. A yankin Buffalo da ke yammacin jihar New York an ga saukar dusan ƙanƙara. Hakan ya sa a ranar Lahadi gwamnan jihar ta New York Kathy Hochul ta aiki da gargaɗin cewa kowa ya zauna a gida, yayin da ake ƙoƙarin kai ɗaukin gaggawa a wasu yankuna. Mai yiwuwa nutsewar da wani kwale-kwalen 'yan gudun hijirar Rohingya ya ɗauke da mutum 180 ya zamanto haɗari mafi muni da ya auku a teku a 'yan shekarun bayan nan. Lamarin ya auku ne yayin da 'yan gudun hijirar na Rohingya waɗanda musulmai ne ke tserewa matsanancin halin da suke ciki a sansanonin 'yan gudun hijira a Bangladesh. Akalla 'yan ƙabilar ta Rohingya miliyan 1 ne daga ƙasar ta Myanmar suke zaune a sansanin 'yan gudun hijira a Bangladesh, cikinsu har da waɗanda suka tserewa hararen da sojin Myanmar suka ƙaddamar tun a shekarar 2017.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya taya ni gabatar da shirin, sai Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni, da injiniyan mu na yau ke ce taku Binta Suleiman Yaro, nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Huta lafiya, ma'assalam, amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na tafi.